Masu saurari sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio BOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Niger. A kasar Ghana kuma ana iya samun mu Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a ko da yaushe a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ma sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka saki dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya za a ji cewa kwamitin koli na Majalisar Tsaron Najeriya ya yi taron kare zaben Najeriya na gaba daga masu son tada hankali. Za kuma a ji cewa a jamhuriyar Niger hukumar raya kasashe ta Amurka USAID ta shirya taron fafa cudanyar jama'a ta wajen bukukuwan al'adu na bai daya.
Wannan lafiya ya yi komi tashin hankali bai da dadi. Ifo muke kowa ya san akwai tashin hankali.
Kamar kowace ranar Juma'a awwal Garba ana tafa da labaran wasanni kuma kamar yadda kuka sani yau bayan labaran duniya za mu buɗe layukan mu saboda masu saurare su kira wayar mu su yi tsokaci kan abubuwan da suke ganin na da muhimmanci. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022-2655. Amma duk waɗannan sai fa an shiga cikakkun labaran duniya tukun.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Yanzu haka ƴan sandarin kasar Turkiya na can cikin wani daji dake da tazarar kilomita 90 kudu da birnin Istanbul suna neman gawar hamshakin dan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi da ya salwanta. Yayin suka fito suna musanta rahotannin dake cewa sun bayyana hukumomin Amurka wasu fayafayen sauti na yadda aka kashe Khashoggi. Rahotannin da aka bada sun yi ikirarin cewa an baiwa sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo wannan sauti, har ma ya ji shi da kunnensa lokacin da ya ziyarci Turkiya din. Sai dai Pompeo ya musanta rahotannin inda ya ce bai ji kuma bai ga wasu fayafaye ba. Wasu kafofin watsa labarai masu ra'ayin gwamnatin Turkiya sun ce wasu mukarraban gwamnatin Saudi Arabia ne suka kashe Khashoggi, suka yayyanka jikinsa ciki har da cire kafafunsa da kuma sassare jikin. Duk a lokacin da ya shiga karamin ofishin jakadancin Saudiyan da ke can Istanbul ranar 2 ga watan nan na Oktoba don karɓar wasu takardu da ke da alaka da auren wata 'yar ƙasar Turkiya da ya soyi. Hukumomin Saudiya sun musanta cewa suna da wani hannu a salwancewa ko mutuwar ɗan jarida wanda ya yi suna saboda yadda yake yawan caccakar hukumomin ƙasar ta Saudiya a rubuce-rubucen da yake yi a jaridar Washington Post. Hukumar zaben ƙasar Afghanistan ta dakatar da gudanar da zaben wakilan majalisar dokokin ƙasar a lardin Kandahar bayan kisan gillar da aka yi wa wasu hamshakan jama'ai yankin guda biyu da suka hada da wani gawurtaccen fetan 'yan sanda na yankin. Jinkirta zaben ne zai baiwa al'ummar yankin damar gudanar da jana'izan mutanen da aka kashe wanda suka hada da General Abdulrazik wanda aka bindige a cikin harbe-harben da suka kaure lokacin ziyarar wani babban hafsan sojan Amurka General Scott Miller. Shi General Scott Miller din da ba abin da ya same shi a cikin harbe-harben da aka yi yayin da ya ziyarci wanda shi ma ya samu mummunan rauni a cikin al'amarin. Haka kuma ko bayan General Razik wanda ya sha tsallake yunkurin da 'yan Taliban suka yi na ganin bayansa, har ila yau akwai wani babban jami'in hukumar liken asiran Afghanistan da shi ma ya rasa ransa al'amarin. Tuni dai kungiyar Taliban ta dauki alhakin kai harin wanda suka ce sun yi don hallaka General Razik da shi hafsan na Amurka. Shugaba Donald Trump na Amurka ya yi barazanar aika sojan Amurka su rufe kan iyakarta da kasar Mexico, inda Mexico din bata hana wa daruruwan bakin haure 'yan kasar Guatemala ratsuwa cikinta don shigowa Amurka ba. Tun cikin makon jiya ne wani ayarin bakin haure su kusan 3,000 suka taso daga kasar Honduras suka ratso ta cikin dazukan Guatemala. za su biyo ta cikin Mexico akan hanyar su zuwa cikin Amurka. Trump na ikirarin cewa daga cikin bakin hauran akwai mugayen mutane, saboda haka yake son Mexico ta dauki matakin ja musu burki. Sai dai a wata hira da aka yi da shi, sabon ministan harkokin wajen Mexico, Marcelo Ebrard, ya ce siyasa ce kawai Trump yake yi da waɗannan kalamai nashi, kuma duk maganganun nan nashi waɗanda ake zaton aji daga bakinsa ne. Ita dai ƙasar Honduras, inda mutanen suka fito, tana ɗaya daga cikin ƙasashe mafi hatsarin zama saboda yawan ƙungiyoyin 'yan banga masu alaƙa da abubuwan shaye-shaye na samayi. Kuma rahotanni sun ce akasarin bakin hauran da ke baro ƙasar duk sun gudu ne don gujewa barazanar ga rayukansu. Rashin aikin yi da kuma tasirin waɗannan ƙungiyoyin 'yan banga akan 'ya'yansu. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran faruwar wata gagarumar zanga-zanga gobe Asabar a Taiwan, inda dubban mutane ke shirin fitowa su bayyana jin haushinsu da abinda suke ganin a matsayin tozartarwa ne da abokiyar adawarsu China, wacce kuma ta fi su ƙarfin soja da tattalin arziki take ci gaba da yi musu. Ƙungiyar fafutuka ta Formosa ta ce tana sa ran mutane da za su fito gobe a birnin Taipei don wannan gangami za su kai Dubai. Ita ma jam'iyyar da ke mulki tana shirin shirya tata zanga-zangar ta daban a kudancin Taiwan, a cewar wani kakakinta.
Muhammad Hafiz Baballe, aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Abujan, Najeriya, inda kwamitin koli na Majalisar Tsaron Najeriya ya yi taro inda Aisha Alwashin baza jami'an tsaro don kare zaben Najeriya mai zuwa daga masu amfani da bangaranci da addini da kabilanci da kuma haddasa fitina ta hanyoyi daban-daban. Umar Faruk Musa garita.
Sanarwar bayan taron na kwamitin koli na Majalisar Tsaro ta Najeriya da Kanal Tukur Gusau, babban jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar tsaro ta Najeriya, Yarta Bahanu Akanta, ta ce wannan majalisa ta amince da amfani da dukkan jami'an tsaro na Najeriya domin baza su a kowane lungu na ƙasar domin tabbatar da tsaro ya tabbata, kuma an gudanar da zaɓe an kammala shi a cikin ruwan sanyi. To amma na tambayi Kanal Tukur Gusau din domin in ji muhimmancin ɗaukar wannan mataki a daidai wannan lokaci.
Najeriya ƙasa ce mai girma, kuma akwai matsaloli na tsaro wanda dama ana ta kokarin kau da su. Ba abun mamaki bane idan wasu patagari sun so su amfani da wannan lokaci domin su cimma wani burin su. So saboda haka aka bada umarni na musamman ga waɗannan hukumomi na tsaro su tabbatar cewa an kai tsaro a kowane mataki na zabe domin a tabbatar cewa an yi zaben nan cikin lumana.
Kanal Tukur Gusau kenan, babban jami'in hulɗa jama'a na ma'aikatar tsaro ta Najeriya. A waje da General Abdulrazak Umar, mai ritaya, mai sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya, ya yi mun ƙarin haske dangane da muhimmancin da ke akwai na cewar kada a bari sojoji su dade a gudanar da wannan aikin.
A gaskiya saka sojoji a al'amarin tsaron cikin gida abu ne wanda yake inda ba ya zama tilas ba, bai dace ba, saboda ba a tori soja ba da wannan aiki. Ko lokacin da aka kyale ya shiga ciki, an kyale ne don ya taimaka ma 'yan sanda da sauran jami'an tsaro wanda ba sojoji ba. So wannan ba abin nan bane, amma kuma an ce ko kida ya canja sai rawa ta canja. Akwai wayansu lokacin da yake din wannan yakan faru, amma ko ya faru din ba abin mai dawama ba, abin da dan lokaci kalilan su koma bariki idan sun yi abin da suka taimaka har aka sami lago. Sai kuma su koma su yi aikin su wanda yake tsaron ƙasa daga maharan waje ba daga na gida ba.
To a fahimtarka akwai wata hanya ko wata hikima da za a iya bi kuma wurin kawar da afkuwar ta da zaune tsaye ko amfani da addini da kabilanci wurin kawo hayaniya ta siyasa ga waɗanda watakila suka shiga zaɓe ba su ci ba?
Wannan kuma an shiga maganar siyasa, ba shiga aikin soja ba. Wanda ai su masu wanda suke riƙe da mulki su za su auna su gani abinda ya kamata su yi na daga alheri, abinda ya kamata su bari na daga alsharri, abinda ya kamata su yi daga shawarar da aka basu su ya kamata su wanda abu ne ba fannin soji yake ba in ma yana cikin fannin soji sai ka je can koli inda zaka bada shawara amma ba ya ci wannan abu ne na siyasa
General Abdulrazak Umar Medita kenan mai sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya a tattauna da nayi da shi a Abuja Umar Faruk Musa mun Amurka a Abuja Najeriya
kuma a gaida Umar daga Abuja kuma bari mu ketara zuwa jamhuriyar Niger inda hukumar raya kasashe ta Amurka USAID ta shirya bukukuwan al'adu na bai daya don karfafa cuɗanyar jama'a Silabar ma gare ka
lura da yadda wasannin nishadi masu nasaba da al'adun gargajiya ke karfafa cuɗanya a tsakanin al'umma har ma da samar da cigaba a fannonin rayuwa yasa hukumar ayyukan cigaban jama'a ta kasar Amurka USAID shirya wannan haduwa ta matasa da ake kira Festival Redance in ji Maman Sani Musa daraktan wannan festival
mun tabbata da duka kasashen da suka cigaba a duniya sun san da irin wannan abubuwan suna sa kasa ta cigaba a santa a cikin duniya ana samun cuɗanya tsakanin jama'a kuma ana samun cinikayya ana samun kaman wasu sabbin abubuwa na ayyuka suna kirkirawa tsakanin mutane kenan shine manufan mu ƙara bunƙasa al'adu kuma a samu cigaban kasa ta wannan hanyoyi
a wannan karan gwamnatin matasa da suka fito daga yankunan da ake fama da matsalar tsaro wato difa da talabiri ne ke sada zumunta da takwarorin su ne mai har ma da wasu da suka fito daga kasashe makwabta
shi wannan sakonnin da muke badawa in muka je ana so wanda ma kurma ne shi ko bejin Hausa in aka kalla da hanyar jiki da sauran su ya gane me ake so a barin sakonni da hanyar rere da sauran su
na zanta da wasu daga cikin matasan da ke halartar wannan festival a fara da Tahiru Ibrahim wanne ya zo daga gundumar Abala ta yankin Tilaberi
in aka ce matsala kamar Abala difa gaskiya muna cikin babban matsala kuwa kini ya kata a ce mu ma da kanmu mun taka rawar gani mun kana mu dan gudunmawa wanda zai sa al'ummar da basu fara shiga cikin ta ba su fahimta cewa wannan abin ba abin kwarai ne ba
malama Kelzu Ali wata matashiyar da ta fito daga yankin Difa ta yi murna da samun halartar wannan taro da ke jan hankula akan batun zaman lafiya
zaman lafiya ya yi komi tashin hankali bai da dadi Difa muke kowa ya san akwai tashin hankali da muka tai daji mutane jiya sun fahimta sun gane abin da muke nihi
domin baiwa al'ummomin wasu kasashe damar amfana da sakonnin da waɗannan matasa ke tafa da su hukumar USAID da haɗin gwiwar kungiyar kula da kaurar jama'a wato OEM sun bullo da wani sabon tsari na bunƙasa al'adu
USAID da cikin tsarin su suke yi na kungiyar take kula da yan gudun hijira da sauransu bana sun daki yaunin matasan su daga Difa daga Niyame daga Abala kuma hallo suka kawo mana kungiya ba za ta yi mana faifai saman kan aikin da muke yi daga Washington wannan ba karamin gudunmawa bace
festival redance da ke matsayin wani ayarin matasa na zagaye ne a unguwanni da makarantu daban-daban na birnin Yamai inda a tsawon kwanaki biyar matasa ke cashewa da raye-rayen gargajiyar nafiyar Afirka abinda ke zama wata hanyar isar da sakonni ga 'yan kallo Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To a gaida Suleiman to an jima kadan zamu bude layukan mu ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kafin nan ga karin bayani
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
okay to ga wani malami daga Naija wace kalla a Naija
kalamati kana magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar Niger
to injiniya muna sauraron ka
wato wai cece kucin da aka yi na Buhari akai sunan mutum 50 an hana su ita wato in ba kira mu ci gawai in mutum bai san ya zalunci ya kwace kuttan kasa ya boye ba to me annajin tsoro an kai sunan shi to
baka ganin suna korafi ne saboda suna ganin kamar an tauye musu haƙƙi kuma suna ganin kamar akwai sha'anin siyasa ciki
ba magana siyasa ciki in kasuwanci mutum ya kai kudi ya boye ba ruwan kuwa amma ka mukami na jiha ko na kasa ka kwashi kudin da ka kai ka boye shin komai an kai ma ba laifi Buhari musamman ya sanyi ba yanzu tun da ya Buhari addirai wannan dabi'a da ana tsoron Buhari amma rabo da ya zalala an ba tsoron shi
to Allah kyauta to bari mu je mu Bauchi Yakubu ake kallai a Bauchi
ai mai magana ustaz Bale Alagar na Kashuri
to ustaz muna jin ka
yawa wannan yau da kuna fadan ra'ayi ne ko
eh yau kofa abu da take kawai mutum in yana da wani abu da yake ganin na da muhimmanci sai abin nan banda dai abin da kai ma ka sani to muna jin ka
yawa wannan magana da ake yi ta kamar yadda wannan bawan Allah ya fita yayi daidai
to
me yasa dukkan mutumin da yake da ra'ayin fita inda yana da laifi to a kama shi in ko ba shi da laifi to bai kamata a ce har hana fita ba
haka
amma dukkan mai laifi gaskiya ba wai maganan fita kowa ne ne inda mai laifi ne da wanda da babba da karami da yaro da kowa ma yawa ni ne mai laifi ne a kawo shi mun yadda da wannan
to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka har yanzu dai mun makale abokin wake kallai aboki
assalamu alaikum sashin hausare
wa alaikum assalam muna jin ka
imam daga kacin madaki a jihar Bauchi
to muna jin ka
to ra'ayina na yau dai ina kira ne ma ko kuma tuni ma shi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari akan mu al'umman jihar Bauchi muna so ya taimake mu da maganan katin zaki dam domin wannan dam in ya samar mana da shi noman mu zai bunƙasa kuma za a samar da abinci wa mutanen Najeriya lalle yin wannan katin zaki dam shine zai ba mu dama mu samu ayyukan yi daga karshe kun ina kiran al'umma kamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi duk wanda ya katin zaben sanadin dindin to ya zo kafin ma daki office din karamar hukuma a nan daki katin dindin ya fito ya zai kai katin sa shine zai samu dama domin ya zabi wanda yake so na gode da magana Ayuba Garba Imam katin ma daki a jihar Bauchi
to mun gode malam Ayuba bari mu je mu Mina wace kallaye Amina
a Ibrahim ne wancin hula garin mai gode a Kimba
to muna jin ka
to ni ra'ayina a yau akan adinin wanda suka dan tsaya takarar daga sanata har zuwa shugaban kasa zuwa gwamnati akan zan yi bayani
to
abin da zan gaya musu da cewa ainihin waɗanda suka faɗi waɗanda ba a sake zaɓa akan mazan takara ba abin da ya jawo musu farashin yin aiki a kasa ba saboda haka waɗanda za a zaɓa yanzu su ma an ba su aiki ba ƙarshen tamanu ba zai kai wa dai shekara hudun nan ba a sauke shi inda yanzu kaga hanyar nan tamu an zaɓe su mun zaɓe su da sunan za su yi mana hanyar ta gagara yanzu ga haka mota nan tsakanin Ibi zuwa Kanye da ke cike isa
to
don saboda haka ina jan kunnin su wasu wanda ya san ba zai aiki ba to wanda wanda suka faɗi shi ma haka zai zo ya tsintsire
da fatan sun ji ka kuma za su dau mataki an ce gyara kayan ka ko to bari mu je Zamfara wake kallaye a Zamfara
kana magana da abu kaura mutum abin tsoro ne
lalle mutum abin tsoro ne muna jin ka menene ra'ayinka
to ra'ayina dangane da takarar shugaban kasa da Atiku Abubakar to mu muna goyon bayan General Muhammadu Buhari kuma mutane su yi hatara naira za ta sha kashi duk wanda ya dangwala muna samun bayani duk wanda ya dangwala za a kara mai naira don haka talakawa su yi hatara su bi a hankali wallahi su zaɓi abin ƙwarai wallahi kar su kansa kai su yi zaɓen tuman dare da fatan za a tashi lafiya Allah ya samu dace
to mun gode na Zamfara
Allah ya tabbata mana da alheri
bari mu kaɗa Kaduna a ke kan laya
Kaduna mutum abin tsoro ne daga auren Namuda
to mutum abin tsoro ne mun ji
ka almarci garba barka da yammaci
barka da warhaka
sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya
to Murtala
to kalmar shi ina da yau ra'ayi na biyu ka na farko dai gaskiya muna ƙara jinjina ma mai girman mu gwamnati na Kaduna duba da biyan da ya ji dan matsaloli zai tashi a jihar nan kafin wasu sani ma zai je tashi ne kuma bamu ji daɗin abin da yake faruwa a kasuwar magani ba. Ya kamata a ce tuntuna ana hukunta wanda suke tada wannan kayan baya domin a ci gaba da zama lafiya da haɗin kai. Amma ra'ayina na biyu shi ne kalmar cigirba gaskiya shi ne girma a ci kuma san mutum ne mai mutunci mai alheri. To amma mun yi mamakin da bai shawarci yan Arewa ba zai ɗauko mataimakin da lokacin da yake gwamna ba kalmar fatancin da nema yan Arewa ba. Lokacin yan kirano ma cewa ya fi a dinga so su dinga sa ID card kafin su je yankin su. Wannan mutum kwata-kwata zai da ƙuri'a Arewa muna gaya ma Atiku canza tsari ya ɗauki wanda zai zama karɓaɓɓe a Najeriya da Arewa gaba ɗaya. Da fatan za ku tashi lafiya.
To da fatan yan siyasar sun ji, bari mu je Zamfara. Wake kan layi a Zamfara?
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Mun dawo Zamfara, wake kan layi. Muna jin
ku. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kana magana da Salisu Direba Zamfara, idan jirgi Gusau.
To muna jin ka.
Wai don Allah shi Buhari ba zai taba yin magana akan siyasar jihar Zamfara ba.
To
don Allah ku taimaka ku yi mishi magana ya sabake shi akan matsayin siyasar jihar Zamfara. Saboda a ce ba dan takara APC wallahi kashe jaha ne wannan kuma magoya bayan shi ba.
To da fatan
ka gani?
Da fatan da fatan ya saurare ka. To wace kan layi kuma?
Ibrahim Isa Baida Sauti State.
To Malam Ibrahim muna jin ka.
Wato ra'ayina shine Allah Ubangiji ya kara lafiya a dogo dan daura Sattijo kafin kukan aski.
Wallahi.
Ubangiji Allah ya sa zaben da za a yi da shi cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya cikin kasar mu. Domin muna da PDP har yanzu za su dawo da ainihin yansu da suka saba mana da ita da. To saboda haka muna musu gargaɗi cewa a yanzu in suka kira su mana wannan abu Allah hakika ne da su. Domin mun ce sun dai sun wahal da mu shekara takwas shekara kusan goma sha kuma yanzu sun dawo suna mana karyace-karyace mun ba za mu taɓa aminta da su ba har abada.
To da fatan za a gyara, bari mu koma Kaduna. Wace kan layi a Kaduna?
Ka Almasi Garba, barka da yamma.
Barka mai dujo.
Ke sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu Kadunan Najeriya.
Lallai.
To gaskiya al'amari ni abin da nake kira ga gwamnatinmu ta jihar Kaduna, irin yanayin yadda abubuwa yake faruwa a kudancin Kaduna inda ake samu misali wasu tada hayaniya ana samun irin wa'annan matsaloli. To ya kamata gaskiya idan aka kama irin wa'annan mutane masu tada hayaniya kowane ne irin wannan tada hayaniya ya kamata a hukunta shi. Domin Hausawa sun yi wata magana suke cewa ana tauna aya ne domin tsakuwa ta ji tsoro. To idan aka yi haka za a samu cigaba a zauna lafiya. Kuma ana so in zinzina ga wasu mutane guda uku a Najeriya. Akwai Tijjani Ramalai, shugaban gidan rediyon Liberty na Kaduna, wannan ya tantance mu yaba mai saboda mutum ne wanda Tijjani tace ne nema mutane ayyuka idan koma jihar Kebbi. Kuma akwai Danjuma PA shi ma mutumin kirki ne wannan muna jinjina mai. Akwai shugaban Dankuwa Sagu shi ne mai fatan alkhairi a Suleiman Sabi Jinji irin kokarin da yake a jihar Kebbi a karamar hukumar su Dankuwa Sagu. Allah ya saka mai da alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo. Ka almasi na baka lafiya.
To mu ma mu baka lafiya Musa Garo. To bari mu koma jihar Kebbi. Wake kan layi a jihar Kebbi?
Ibrahim Umar.
To Haji Umar muna jin ka.
To ni dai
to da alamar dai layin Malam Ibrahim ya katseto. Da fatan za mana hakuri. Kuma mun gode wa kowannen kuru da ya bada gudunmawa. Da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. A ci gaba da tankaɗe-tankaɗe da ake yi da ƙasashen nahiyar Afirka suke yi domin samun tikitin shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka, wanda ƙasar jamhuriyar Kamaru za ta karɓi bakunci a shekara na 2019 mai zuwan nan. Ƙasar Kamaru ta yi cancar da takwarata ƙasar Malawi. Kowace ƙasar ba ta sanya wa 'yar uwarta ko ƙwallo ɗaya a ragarta ba. Haka aka naɗe tabarmar gasar, ko da yake hakan bai yi wa 'yan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru daɗi ba. Kasancewan ita ce za ta karɓi gasar, kuma ga irin an da take gudanar da wasan kwallon kafar ta.
Ni ban ji dadi ba saboda me yasa na kamaro ba sa daukan wannan basbashi wannan wasan da muhimmanci ba. Ko da yake dai su da su ji bakoncin gasar a kasar su a kasar Kamaru shi yasa su ba su ce wannan wannan manci amma a wannan wasannin ne ake sani ya Kamaru za ta yi ta ci wannan kofi a gidanta saboda idan bata yi idan bata nuna kwazo ba bata nuna mana cewa eh lallai za ta iya ba to kaga ni dole ne mu shoma wani tunani yanzu haka nan al'umma kasar Kamaru sun shiga wani tunani wani fargaba da gaskiya zai yi kai mu ga wani tunani zan gaya maka shi kuci yayi kokari mu lura cewa a wannan wasan da suka yi kundin doki zahiri ba wani abu wato wani nuna iyakosu da suka yi a wannan wasan ne to mallam wanta koma kasa ma abin da ke son ya maka shi sabon coaching kasar Kamaru mai horar da wasan Kamaru da kuma lokacin da aka kayyade masa saboda ba za a tambaye shi yanzu nan a samu sakamakon abin da ake nema ba saboda farko kenan kamata yi a ce ya kwashi wasu lokuta da gani cewa eh zai iya ko bai iya ba yanzu haka nan muna dubawa ne ana kan dubawa ko za ta iya ko ba ta iya ba amma yadda muke ganin nan kuma kida ɗan wasa wanda gaskiya suna taka rawar gani a inda club din da suke wasa a kasashen Turai da shauransu amma idan suka zo kasar Kamaru shega suna daga kafa kamar dai ba su su yi ba musan me yasa ba ya kira manyan ɗan wasan bane cikin mutum kadai da ya samu wato ya samu rauni shi da basugo su kadai ne da shauran ni amma da akwai ɗan wasa kwararru wanda ya dace haka za a ce yara na ganin suna wasa kuma bayan haka nan kuma ba wani ci ba komai kawai su tashi kunin dukiya kana gaskiya mu abin bai mana dadi ba
mama awal garba muryar amurka da kasar Kamaru
to a gaida awal yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amma fa a takeice
daga ƙarshe shugaban kasar Haiti Jovenel Moïse ya ƙara jaddada niyyarsa ta ganin bayan aƙidar cin hanci da rashawa a kasar tashi da yake mai da amsa ga kiraye-kirayen da mutanen kasar shi ke yi na cewa sai ya gaya musu abin da ya faru ga wasu makudan kuɗaɗe da suka salwanta a kamfanin man fetur na Petrocaribe shugaban ya ce daman gwamnatinsa ta ɗaura aniyar bin diddigin inda kuɗin ya je har ya ƙara da cewa ba wanda zai tsira daga shari'a Sakatarinsa na watsa labarai E.D. Jackson ya gaya wa manema labarai cewa dama shugaban Haiti din ya riga ya sanar da duk ma'aikatan gwamnati da ke da hannu a salwancewar kuɗin da suka yi kawunansu a gaban hukumomin shari'a tun suna da kyawun gani. Ko shekarun jiya Laraba ma dubban mutanen Haiti sun gudanar da wani gagarumin taron zanga-zanga. Suna neman sanin abin da ya faru ga wannan makudan kuɗi da aka ce ya kai dala miliyan 300,000 da miliyan 800,000 wanda kuma kasan kasar Haiti kenan daga wannan kamfani na haɗin gwiwa da ke tsakanin kasashen nahiyar Caribbean da Venezuela. Yanzu haka 'yan sandan kasar Turkiya na can cikin wani daji da ke da tazarar kilomita 90 kudu da birnin Istanbul suna neman gawar hamshakin ɗan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi da ya salwanta. Hukumomin zaben kasar Afghanistan da ta dakatar da gudanar da zaben wakilan majalisar dokokin kasar.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da Julie Leather's Christian wacce ta haɗa mana sautin tukumba da umarni da injiniya mu na wannan lokacin wato Sidrak ni Ibrahim Kalma Si Garba ke cewa sai gobe.
Afrique.